Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 20 ga watan Maris na shekara ta 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben Najeriya ta bayyana Umar Muhammad Bago na jam'iyyar APC a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Niger, abokin takararsa na jam'iyyar PDP yayi na'am tare da taya shi murna.
Nan da takara da shi Isa Kantigi yanda ya karba wannan result din, shi ma yayi imani cewa Allah ya riga ya bamu, saboda haka muna kira da shi da magowa bayan shi su zo mu hada hannu mu kai Niger state a gaba.
A jihar Zamfara kuma aikon bayyana sakamakon zaɓe na gwamna a jihar ya janyo cece-kuce. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin bikin ranar farin ciki ta duniya. To ko menene makasudin haka?
Saboda farin ciki shi ne manufa na asali, in ba farin ciki ba kwanciyar hankali.
Za mu buɗe layukanmu domin ku masu saurare ku bugo ku gaya mana ra'ayoyinku da kuma fatanku ga waɗanda hukumar zaɓen Najeriya ta tabbatar da cewa su ne suka lashe zaɓen gwamnoni da sauran shugabanni zuwa yanzu. Haka kuma za mu kawo muku labaran wasanni. To amma kafin duka waɗannan, ga Mahmud Lalo da labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaran aikinsa na China Xi Jinping a yau Litinin, inda ya yi lalemar habin da shirinsa na kokarin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Putin ya ce shirin China na neman kawo ƙarshen yakin na Ukraine na da muhimmanci, sai dai wasu na nuna shakku kan yiwuwar aiwatar da shi, duba da cewa shirin baya ɗauke da wasu buƙatu da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gabatar. Daga cikin buƙatar Zelensky akwai neman Rasha ta fice daga yankunanta, ciki har da yankin Crimea da Rasha ta karɓe tun a 2014, da kuma gabashin Ukraine da dakarun Rasha suka mamaye a bara. Sai dai ƙasashen yammaci na nuna shakku kan irin yadda China ke yin ƙoƙari na kawo ƙarshen wannan yaƙi. John Kirby shi ne mai magana da yawun Majalisar Tsaron Amurka.
China has not condemned Putin's invasion of Ukraine. They are still buying Russian oil and energy resources.
Yace China ta ki ta Allah wade da mamaye da Putin yayi wa Ukraine, ta kuma ci gaba da sayan man fetur din kasar. Sannan a kaikaice ta yi na'am da ikrarin da Russia ke yi cewa yakin laifin kasashen yammacin duniya ne. Wannan ziyarar ta kwanaki uku da shugaban shi ya kai Moscow ta ƙara fitowa da yaukin dangantakar da ke tsakanin shugabannin biyu waɗanda suke kalubalantar yadda Amurka ta mamaye al'amuran duniya. A ƙasar Mali an sako su ma'aikatan ƙungiyar agaji ta Red Cross biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Ƙungiyar ta Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar. Mali ta fada kangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan aware suka balle a arewacin kasar. Mayakan waɗanda ke da alaka da kungiyar Al-Qaida da IS sun zafafa kai har-haren su a tsakiyar kasar, rikicin da ya yadu zuwa Nijar da Burkina Faso da ke makwabtaka da su. 'Yan sandan kwantar da tarzoma a Kenya sun yi amfani da haƙi mai sa ƙwalla wajen tarwatsa masu zanga-zanga a Nairobi, babban birnin kasar. Bangaren yin adawa ne kira gangamin don nuna fushi kan matsalar tsadar rayuwa da ta'addabi al'ummar Kenya. Shugaba William Ruto ya sha alwashin ɗaukan tsawaran matakai kan masu boran, yayin da shugaban yin adawa Raila Odinga shi ma ya lashi takobin ci gaba da zanga-zanga, duk da cewa 'yan sanda ba su ba shi izini ba. Ruto ne sun ce masu zanga-zanga sun yi ta jifan 'yan sanda da duwatsu a wajen ofisoshin gwamnati, yayin da aka kama sama da mutum 20, ciki har da 'yan majalisar dokoki biyu na ɓangaren 'yan adawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda a Pakistan sun kama magoya bayan tsohon Prime Minister ƙasar Imran Khan su 300. 'Yan sandan na zargin su ne da hannu a wata arangama da aka yi tsakanin jami'an tsaro da magoya bayan tsohon Prime Minister, lamarin da ya kai ga jikkata mutane da dama. A yau Litinin, hukumomi da jam'iyyar Khan mai adawa ta Pakistan Tehreek-e-Insaf ko PTI suka ce an kama mutanen ne a Islamabad, babban birnin kasar, da kuma birnin Lahore da ke gabashin Pakistan. Wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar ta tabbatar da kai wani samame da ya kai ga kama magoya bayan tsohon Prime Minister su 200. yayin da sauran kuma aka kama su a Lahore. A halin yanzu hukumomin Pakistan na shirin tuhumar mutanen da laifin ta'addanci. Prime Minister Japan Fumio Kishida ya isa India a yau Litinin, inda ake sa ran zai sanar da wani sabon tsarin hulɗar kasuwanci da bashi da shinge tsakanin India da Japan. Kishida ya fara ziyara tasa ne da ajiye furanni a kabarin Mahatma Gandhi da ke New Delhi, sannan ya gana da takwarar aikinsa Narendra Modi. Ana fatan shugabannin biyu za su ƙara ƙarfafa dangantaka ta fannonin samar da abinci da kuma hada-hadar kuɗaɗe a tsakaninsu.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Hukumar zaben Najeriya ta INEC ta bayyana waɗanda suka lashe zaben gwamna a jihohin Niger da Kwara, a yayin da ɗan takarar jam'iyyar APC ya yi nasara a jihar Niger, da alama babban abokin takararsa na jam'iyyar PDP ya yi na'am da sakamakon, domin ko har ya ci ashe murna. Daga Mina ga rahoton Mustapha Nasiru Batsari.
Babban jami'in tattara sakamako da hukumar zaben Najeriya ta turo a nan jihar Niger, Professor Clement Alawa, ya kara da cewa
Mohammed Umaru Bago of APC, having satisfied the requirements of the law, is hereby declared the winner and returned elected.
Yace Honorable Umar Muhammad Bago na jam'iyyar APC shine ya samu nasara da ƙuri'u 469,896, saboda haka shine zababban gwamna a jihar Niger bayan cika duk wasu ka'idoji da doka ta tanadar. Tuni dai Umar Muhammad Bagon yayi maraba da wannan nasara da ya samu.
Alhamdulillahi rabbil alamin, mun gode Allah. Allah ne ba mu wannan nasaran, kuma sai dai godiya. Kuma musamman muna godiya ma ɗan takara da shi Isa Kantigi, yanda ya karba wannan result din, shi ma yayi imani cewa Allah ya riga ya ba mu. Saboda haka muna kira da shi da magoya bayan shi su zo mu hada hannu mu kai Niger State gaba.
Ko da yake dai ɗan takarar gwamnan jihar Niger na jam'iyyar PDP Alhaji Isa Liman Kantigi da ya zo na biyu a sakamakon da ƙuri'u 387,476, ya miƙa wuya ta hanyar taya shi Umar Bagon murna. Amma a ɓangarenta jam'iyyar PDP ta ce tana nazarin sakamakon kafin ta bayyana matsayinta. In ji shugaban PDP na jihar Niger Barista Tanko Beji.
Na umarci agent ɗinmu na jiha da kuma agent ɗinmu na ƙananan hukumomi duka su kawo mana sakamakon zaɓe da aka yi a ƙananan hukumomi da inda aka ansa a jihar Niger. Mu duba, in mun duba za mu kira 'yan jaridu mu gaya musu menene na gaba za mu yi.
Matsayinku ne har yanzu ba ku kai ga matsayi ba sai kun gama duba sakamakon kenan.
To ya za ka yi matsayi tun ma ba ka yi mitin ba ka? Ai, jam'iyya ba ni ɗaya ba ne. Ai, ko
a can jihar Kwara kuwa gwamnan jihar mai ci a yanzu Abdulrazak Abdulfatah shi ne ya samu nasara da ƙuri'u 273,424 a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC, yayin da Shaibu Usman Abdullahi na jam'iyyar PDP ya zo na biyu da ƙuri'u 1,550,490 daidai. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari. A jihar Zamfara kuma jinkirin sanar da sakamakon zaben gwamna a jihar ya janyo muhawara tsakanin ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta PDP Dauda Lawan Dare da kuma ɓangaren gwamnan jihar mai ci Bello Matawalle na jam'iyyar APC. Lawal ya yi zargin APC da neman tursasa jami'an zaɓe domin sauya alƙaluma a sauran ƙananan hukumomin da ba a gama bayyana sakamakonsu ba. Ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya.
Some of the political parties and some of their candidates and some of their supporters went all out to go and intimidate some of our staff. Not only that.
Zargin na zuwa ne daidai lokacin da commissioner labaru na hukumar zabe Festus Tokoe ke cewa an samu wasu 'yan siyasa a wasu jihohi da ke amfani da 'yan banga don hargitsa zabe, kuma hakan ne ma ya sa aka soke zaben wasu rumfuna a jihar Abia. Dan takarar na PDP Dauda Lawal ya yi zargin APC na iya yinta don kawo tarnaƙiya zaben, da yake bugun kirji shine akan gaba.
sun kira shi ofisar da ya kamata ya kawo sakamakon zaɓe, suka ce za su ba shi miliyan 50 da mota, ya ce ba zai amsa ba. Shi ma suka ce to za su kashe shi. Mun nemi taimako, sojoji sun je sun fito da su. Duk da ringizan da suka yi, har yanzu da ikon Allah mu ne akan gaba.
Dauda Lawal, zan ce ko za a yi mamaki ko ba za a yi mamaki ba. Ka sani fa manyan 'yan siyasar jihar Zamfara duka sun koma jam'iyya ɗaya, sun koma jam'iyyar APC ne. A tashi gwamna Mutawar Lamuradun dashi ne a PDP din nan ya dawo APC. Saboda haka idan aka ce sun yi nasara a jihar Zamfara ba za a yi mamaki ba. Me yasa kake cewa ku ne MPDP za ku samu wannan nasara ne?
Mulki na Allah ne. Duk alamu sun nuna cewa da ikon Allah mu PDP za mu kafa gwamnati a Zamfara. Na gode ma Allah da Allah ya tara masu wuri da yanzu kuma Allah zai iko a kansu su san cewa ba su suke yi ba, Allah ne yake yi. Saboda haka hakkin al'umma ma ya ishe su. Shi yasa al'umma suka fito suka nuna akan cewa sun gaji da su, su bar wa'ansu kuma su yadda da ikon Allah.
Na tuntubi mataimakin gwamnan Zamfara Sanata Hassan Nasiha Gusau wanda ke musanta hakan da zayyana cewa an gudanar da zaben cikin adalci. Kazalika PDP ce ke amfani da jami'ai don neman madafun iko ko ana ha maza ha mata.
Nasiru Alika, a Najeriya ban taɓa ganin inda aka yi a cakoma da sojoji ba da zaɓen soja irin Zamfara. Muke da gwamnati amma ko da muka waye gari sai muka samu kanmu duk ko ina ko wacce mazaɓa an kai sojoji. Kayata da unit inda ake jin hukuri a unit an kai soja. Waɗannan sojoji muka rasa inda suka fito. Kuma idan za a daka yaran APC ake ba buloli, Bilal Azim na isa wanda aka ba tashi a fuska. Yaron gidana wallahi an buge shi da fadi don ɗaya na APC. Daɗi ne yake masa yawa, mu da yake al'umma mu ne ke gabanmu, ba mu yi tunanin mu kawo soja ba, ko ɗan sanda ya kawo sojoji yana sai an shi gwamnati da ƙarfi, ko bai san ba haka ake an sai gwamnati da ƙarfi ba. Ita da kuma demokaraɗiyya ana yin ta ne ta sha'awa ta ra'ayi. So don haka wannan zancen ƙanzon kurege ne yake yi.
Da yawa da jihohi sun samu sakamakonsu, inda duk jihar da gwamnati mai ce ta sha kaye aka fi samun murna da zolaya. Zaben 2023 ya fi kawo sauyi a jihohi in an kwatanta da na 2019. Nasiru Adamu Elhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Nasiru Adamu Elhikaya. Ranar 20 ga watan Maris na kowace shekara ita ce ranar bikin farin ciki ta duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin jaddada muhimmancin farin ciki da jin daɗin jama'a faɗin duniya. Ga rahoton Idris Abdullah Bako daga birnin Accra.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara bikin farin ciki na duniya a shekarar 2013, kuma taken bikin wannan shekara ta 2023 shine ayi la'akari, ayi godiya, ayi kirki. Dr. Nasiba Tayir, malamar ilimin kwakwalwa da halayyar ɗan adam a Jami'ar Islama ta Ghana, ta yi ƙarin bayani akan bikin bana da abin da ya kunsa.
Rana ne da UN ta keɓe domin ganin muhimmancin farin ciki, saboda farin ciki shine manufa na asali. Ba farin ciki ba kwanciyar hankali. Ba kwanciyar hankali kuma mutane ba za su iya su yi aiki domin a yi tattalin arziki gari kuma ya ci gaba. Saboda haka UN tana kira don yanda za a yi daidaituwa wurin bangaren hada arziki wanda abokan farin ciki. Sa'annan kuma ana iyayewa mutuncin mutane masu lafiya da marasa lafiya. Bayan wannan kuma wurin bangaren tattalin arziki ana karfafa gwiwar mutane, ana taimakon su ya so su samu karfi su fita cikin talauci. Wadanga ababai ukun ga ina hada yana kawo kwanciyar hankali. In suna da farin ciki cikin rayuwarsu kowane lokaci da'ima an samu cin gaba wurin aiki.
Rahoton farin ciki na duniya karo na 10 wanda aka buga yau Litinin domin ya zo daidai da ranar farin ciki ta duniya ya yi nazari kan mutane sama da 100,000 kuma ya gano kasar Finland ta kasance kasa mafi farin ciki a shekara ta 6 a jere. Amurka ta kasance kasa ta 15 mafi farin ciki a duniya. Daga cikin kasashe 20 na farko, 15 daga cikin su kasashen Turai ne. A kasan jerin sunayen, kasar Afghanistan ce matsayi na 137 kafin ita sai Lebanon tana matsayi na 136. Kasashe 13 daga cikin 20 mafi karancin farin ciki sun kasance a Afirka ne, inda kasar Sierra Leone ta kasance kasar Afirka ta ƙarshe, kuma ita ce ta 135 a duniya. Ƙasar Najeriya ce ta 95 a duniya, sai Kamaru a bayanta matsayi na 96, ƙasar Ghana tana matsayi na 107, ƙasar Nijar na bayan Ghana matsayi na 109. Duk da cewa Ghana na fama da matsin tattalin arziki da tsadar rayuwa, wasu 'yan Ghana ba su fidda rai ga farin ciki ba, amma kasancewar su musulmi shine babban farin cikin su.
Ni ne naku Alhaji Jikan Karki daga Accra, Ghana. Ni dai abin da ke sa ni yawancin farin ciki ne shine cewa in tashi da safe in ga kaina ina zama musulmi, kuma abin da yake yana ƙara sa min farin ciki ne shine cewa in zanna ga kaman na fidda wani a cikin wani matsatsi da yake yana ciki.
Sunana Rahim Famuk. Abin da ke faranta min rai ne shine gam kowa na cikin jin dadi, na ga mutum na jin dadi gaskiya yana faranta min rai.
Ni abin da ke sa ni farin ciki matuka idan na ji mahaifiyata tana kwarara min albarka ko kuma wasu na min addu'a, wallahi yana sa ni farin ciki.
Ni ne dan uwanku Umar da aka fi sani da Malam mai lakabi Malo. Abin da ke faranta min rai na game da mahaifiyana, Allah ya cikanta da gafara, ni da ita mun rabu salamu salamu.
Mu yi la'akari da farin cikin kanmu da na kusa da mu, mu kasance masu godiya, sannan kuma mu kamanta yi wa juna alheri domin farin cikin mu. Idris Abdalla Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Tuwa gaida Idris Abdalla Bako, kada manta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu bude layuka gare ku, ku masu saurare, domin jin ra'ayoyinku da kuma fatanku ga waɗanda hukumar zaben Najeriya ta tabbatar da su da cewa su ne suka lashe zaben gwamnoni da ma sauran shugabannin da aka bayyana sakamakon a hukumance ya zuwa yanzu. Lambar da za a kira mu ita ce alamar tarawa 1-202-205-6-55. Sannan idan an kira yanzu haka muna tare da mai kiran mu na farko daga Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Bashir Tela ne daga layin Nawika nan cikin lafiyan bari-bari.
To madalla, muna jin ka.
To alhamdulillah, muna cike da farin ciki gani yadda aka yi zaɓuɓɓuka na wannan shekaran a cikin kwanciyar hankali a mafi akasarin wurare a Najeriya. Kuma su shugabannin da aka zaɓe su, muna musu fatan alheri, Allah ya taya su riko, kuma kar su manta lokacin da suka je yaƙi neman zaɓe alƙarurrukan da suka yi ma jama'a su kokari su kashi, Allah ya musu jagoranci.
To amin, to muna godiya. To muna godiya ƙwarai da gaske. Sai Jigawa, wa muke tare da shi a Jigawa?
Kuna magana da Salama to, tsohon sifika na Kalmar Hukumar Birnin Kudu.
Na'am.
Wannan zaɓe da aka yi gaskiya mu musamman Kalmar Hukumar Birnin Kudu ana nema a nuna marahin adalci musamman minti ɗan majalisarmu na jiha, amma har yanzu wannan hukumar zaɓe ba ta bayyana mana ainihin sakamakon zaɓenmu ba. Gaskiya muna cikin alhini da kuma rahin adalci da aka nuna mana.
To madalla,
maza a bayyana mana ɗan majalisarmu da muka ci wato Ibrahim Yayana Rossi.
Madalla, da fatan hukumomin da suke da wannan hannu a wannan da alhaki akan wannan sun ji ba mu cika son a bayyana mana sakamakon da hukumar zaɓe ba ta bayyana a hukumance ba. Yanzu kuma sai Gombe, wa muke tare da shi a Gombe?
Sunana Muhammad Buhari Ahmad, ɗan agaji daga garin Deba a jihar Gombe, Najeriya.
Na'am.
To ni fata na ga wanda suka ci zaɓe gwamnoninmu da 'yan majalisunmu, muna roƙon Allah ya dafa musu ya taimake su su gudanar da wannan mulki cikin kwanciyar hankali, wanda 'yan mutanensu da suka zaɓe su ji daɗin mulkinsu. Ya Allah, Ubangiji ya taimake su. Muna muku fatan alkhairi.
To madalla, to muna godiya ƙwarai da gaske. Kamin mu je kiran mu na gaba, muna son mu sanar da jama'a cewa a daina ko kuma a guji bayyana wani ɗan takara wanda hukumar zaɓe ba ta riga ta bayyana shi a hukumance ba. Wa muke tare da shi a Zamfara?
Kuna magana da Abubakar ne Zamfara.
Na'am, menene naka ra'ayin?
Ra'ayina shine illa dai kawai a famu gwamnatinmu da muka zaɓa daura lawan dare.
To muna godiya ƙwarai da gaske.
Na gode.
To masha Allah. Na'am. To za ku kira mu ne ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wato sakamakon da ya zuwa yanzu hukumar zaben Najeriya ta bayyana musamman ga zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohi da aka gudanar a ranar Asabar da ta gabata. Kamar yadda muka faɗa, lambar ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-2-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
suna na Adamu Damisa.
Na'am, Mala Adamu Damisa, menene naka ra'ayi da fata ga shugabannin da aka
zaba? Ra'ayina shine mutane su kwantar da hankalinsu, kuma kamar yadda kuke faɗa, mutane su daina faɗan masu shaka kuma sunan wani da kowa bata faɗa ba. Eh kenan, kuma muna yawa masu wa'anda suka ci zaɓe addu'a. Allah ya riƙe musu, ya musu jagora, ya ba su ikon cika al'amarin jama'a.
To amin, to muna godiya ƙwarai da gaske. A daga Katsina muna tare da wake kan layi kenan.
Umar Musa Lemo daga garin kuma Sandamu, jihar Katsina.
Na'am, to menene taka fata ga waɗanda aka bayyana ya zuwa yanzu?
To fata na ga wanda muka zaba, Allah Ubangiji ya ba su ikon su muna aranci.
To amin summa, na muna jinka.
Sannan kuma ina tunatar da su da cewar da wanda ya zaɓe su da wanda bai zaɓe su ba, kowa da kowa haƙƙi shi na kansu.
Na'am, to masha Allah, to muna godiya ƙwarai da gaske tare da fatan su shugabannin da ka aika saƙon zuwa gare su suna
wakilci.
Suna to madalla. To yanzu muna tare da mai kira na gaba daga jihar Niger. Wake kan layi a Niger.
Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a cikin jihar Niger.
To madalla Malam Ibrahim, menene naka fata ga shugabannin da hukumar zaɓe ta bayyana ya zuwa yanzu?
To gaskiya na farko ina musu fatan alkhairi game da ainihin waɗanda suka ci zaɓe tun daga matakin tarayya har zuwa ƙaramar hukuma har zuwa ya kasance unguwanni. Amma ya kasance tunatarwa ne gare su, suna alƙawarin da suka ɗauka, wanda yake za a iya tambayar su a gobe kiyama idan sun cika mun alƙawari, Allah ya kubutar da su game da ainihin alƙawarin da suka ɗauka. Sannan kuma ina kira gare ku bangaren sashen Hausa na gidan rediyon Amerika game da ainihin fili da kuke ba mu tsawon shekara biyu kuka rufe, yanzu kuma kun daina babu. Muna fatan wannan lokacin da kuka ba mu ya kasance ya ɗore kina har abada. Muna muku fata alkhairi.
To madalla, to muna godiya ƙwarai da gaske. Yanzu kuma sai Sokoto birnin Shehu, wake kan layi.
Kana magana da Muhammad daga Sokoto.
To madalla Muhammad, menene gudunmuwar ko kuma ra'ayi dangane da shugabannin da hukumar zaɓe ta bayyana? To ina ganin na Sokoto ya sami tangarda. Bari mu je jihar Yobe. Wa muke tare da shi a Yobe?
Kana tare da Saidi Yasin Yako ne daga garin Kotiskumu, jihar Yobe.
To madalla Saidi, menene taka fata ga shugabannin da hukumar zaben Najeriya ta tabbatar?
To ni dai fatan da nake wa duk shugaban da aka zaba, Ubangijin Allah ya taimake shi kuma ya kula da mutane da suka bashi wannan goyon baya, ya bashi mutanen da suka bashi wannan goyon baya suka har ya samu ya tsallake zuwa wannan lokaci. Allah kuma ya taimaki wanda aka zaba.
To madalla, bari mu koma Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa.
To alhamdulillah, assalamu alaikum. Wanda yake Nasarawa Garba Sale, likitan radio ne na garin Agwabun Domin, jihar Nasarawa.
Na'am.
To alhamdulillah, mun gode Allah Ubangiji madaukakin sarki da yake an yi zaɓen lafiya kuma an kammala lafiya da ainihin 'yan majalisu da gwamnoni da muka zaɓa. A nan muna yi musu fata na alheri, Allah ya sa nauyin da Allah ya ɗora musu, Allah ya ba su ikon saukewa. Shawaran da za mu ba su shi ne, tunda Allah ya ba su, to yanzu ya kasance su jawo waɗanda ba su samu ba su tafi tare, kuma waɗanda suka samu don Allah muna roƙo su ba da goyon baya, tunda ƙasa ɗaya ne al'umma ɗaya ce, su ba da goyon baya a gina ƙasan, a samu zaman lafiya da ci gaba da gina ƙasan. Na mu fatan kenan, muna muku godiya muryar Amerika, Allah ya saka muku alheri, na gode.
To madalla, to muna godiya ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Taraba. Wake kan layi a Taraba.
Ana magana da Ibrahim ne.
To madalla Ibrahim, menene naka wato fata ga shugabannin da hukumar zaben Najeriya ta bayyana cewa su ne suka lashe, musamman na zaben gwamnoni?
Fata na wanda aka zaɓa duniya sun cewa talakawa sun zaɓe shi, Allah ya cika musu alƙawarin da ya ɗauka. sannan kuma na biyu na yi farin ciki zaben shugaban kasa wanda aka zaba mun je campaign dinsa daga Taraba can abin nan na Farawa.
Madalla ba muna godiya na Taraba kuma kusan kai ne kiran mu na karshe a daidai wannan lokaci. To Madalla yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Wasa goma na kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles da ke taka leda a kasashen Turai sun isa Abuja babban birnin kasar. Gabanin fafata wasanni biyu na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afrika da kasar za ta buga da Guinea-Bissau. A cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafinta na Twitter, hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta tabbatar da isowar zaratan 'yan wasan nata a sansanin Atisayen da ke Abuja ya zuwa yau Litinin. Ciki har da Alex Iwobi da Wilfred Ndidi da Ademola Lukman da Kelechi Iheanacho. Haka kuma ana dakon isowar sauran 'yan wasan kasar kamar Captain Ahmad Musa da Moses Simon da Kenneth Omeru da kuma Paul Onwuachu. 'Yan Najeriya da dama ne dai yanzu haka suke dakon ganin zuwan matashin dan wasan kasar Victor Osimhen da ke taka leda a kungiyar Napoli ta kasar Italiya, wanda shi ma ake sa ran zuwan sa domin wasannin. Najeriya wadda ta taba lashe gasar cin kofin nahiyar Afrika sau uku a tarihi, ita ce za ta karbi bakuncin kasar Guinea-Bissau a wasan farko da za a buga a filin wasa na mashhur Abiola a ranar 24 ga wannan watan na Maris, kafin su tashi zuwa Guinea-Bissau din domin buga wasa ta biyu. A kasar Ingila kuma zaratan 'yan wasa uku ne suka janye daga tawagar 'yan wasan kasar da za su buga wasannin neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Turai ta shekara ta 2024. Marcus Rashford na Manchester United da Mason Mount na Chelsea da kuma Nick Pope na kungiyar Newcastle duk suna fama ne da raunuka iri daban-daban, wanda ya sa tilas aka fitar da sunayensu daga jerin 'yan wasan da za su buga wasannin. Rashford ya sami rauni ne a wasan quarter final ta gasar FA da kungiyarsa ta United ta yi nasarar doke Fulham a jiya Lahadi, yayin da shi kuma Mount a yanzu yake farfaduwa daga raunin da ya dadan jima yana fama da shi. Da farko ma an saka da sunansa a cikin 'yan wasan, to amma kuma kungiyarsa ta Chelsea ta nuna rashin amincewa da haka, kasancewar dan wasan bai ida murmurewa ba. Kungiyar kwallon kafar ta Tottenham ta Ingila ta ce ba za ta iya sayar da shahararren dan wasan ta Harry Kane ba, muddin ba za a iya biyan zunzurutun kuɗi har fam miliyan 100 ba ga wannan bazarar. Kane mai shekaru 29 zai shiga shekara ta ƙarshe ta kwantar ragin sa a ƙarshen wannan kakar wasannin, kuma ana hasashen cewa Tottenham ta tsala wannan kuɗin ne domin hana wasu ƙungiyoyi sayan dan wasan. Ƙungiyoyi da dama ne suka nuna sha'awar samun Kane, ciki har da Manchester United da yanzu haka take kan gaba wajen farautar sa. To amma wasu rahotanni na bayyana cewa Tottenham ba ta buƙatar sayar da dan wasan ga United ko kuma ɗaya daga cikin duk ƙungiyoyi abokan hamayyar ta. To Madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
To shugaban Rasha Vladimir Putin ya gana da takwaran aikinsa na China Xi Jinping a yau Litinin, inda ya yi lalemar hawan da shirinsa na ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine. Putin ya ce shirin China na neman kawo ƙarshen yakin na Ukraine na da muhimmanci. Sai dai ana nuna shakku kan yiwuwar aiwatar da shi, duba da cewa shirin baya dauke da wasu bukatu da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gabatar. Daga cikin bukatun na Zelensky akwai neman Russia ta fice daga yankunan ta ciki har da yankin Crimea da Russia ta karbe a 2014. Sai dai kasashen yammaci na nuna shakku kan ikrarin da China ke yi na kokarin kawo karshen wannan yaki. A kasar Mali an sako su ma'aikatan kungiyar agaji ta Red Cross su biyu da aka yi garkuwa da su a farkon watan nan na Maris. Kungiyar ta Red Cross ce ta sanar da sakin ma'aikatan nata biyu a ranar Lahadi waɗanda aka yi garkuwa da su a arewacin ƙasar. Mali ta faɗa a ƙangin rikicin siyasa tun daga shekarar 2012 a lokacin da mayaka masu ikirarin jihadi da 'yan aware suka balle a arewacin ƙasar. Mayakan waɗanda ke da alaƙa da kungiyar Al-Qaida da IS sun zafafa kai har-haransu a tsakiyar ƙasar. Rikicin da ya yadu zuwa Niger da Burkina Faso da ke makwabtaka da kasar.
To Madalla, masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu kanmu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alheri. Ma'assalam. Assalamu.